Hai Jendela, Bahasa Perniba.
Ya dauki SA ya bashi maimakon ya ce baya so ya dauka iba wani wanda kujerar zargi muke amma ka zo aka dauki SA wai aka baka kuma mai yuwa ka sa hannu ka karba wannan abin takeici ne
matasa ya kamata mu hankali mu tunani mu san me muke yi
ai idan Barau bai fito takara gwamna yanzu ba sai yaushe idan Barau bai zama gwamna ba sai waye zai zama
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci Masawaro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sanninmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Har yanzu dai masu rike da madafin iko a ƙasar nan na ci gaba da yi wa dokokin ƙasar nan karar tsaye musamman ma daga mataki na shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamnati da mataimakansu da suke kawar da kai akan dokan nan da ta ce sai kowanne mai rike da madafin iko a bangaren zartarwa ya bayyana kadarorinsa da zarar an zabe shi domin sanin abin da ya tara kafin shiga office da kuma bayan ya bar office wannan dai wani yunkuri ne da kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya tanada domin daƙile yadda ƴan siyasa ke kwashe kudaden al'umma da sunan gudanar da ayyuka Farkon gwamnatin jam'iyyar APC dai an ga yadda shugaban majalisar dattawa na zangon farko Sanata Abubakar Bukola Saraki ya sha fama da fuskantar tuhume-tuhume kan yadda ya ki bayyana kadarorin da ya mallaka wanda kuma kotun da'ar ma'aikata ta gurfanar da shugabanta gwamnatin APC dai ta ce ta zo ne domin yakar cin hanci da rashawa da ta ce mafi akasarinsa jam'iyyar PDP ce ta haddasa shi wanda kuma kafin kawar da shi sai an yi aiki tukuru sai dai da alama wannan bai zama izina ga masu mulkin wannan kasa a yanzu ba domin kungiyar ta Serap mai bibi yadda ake kashe kudin al'umma ta bayar da wa'adin kwanaki 7 ga shugaban kasa da mataimakinsa da kuma gwamnati da mataimakansu na wannan kasa da su gaggauta bayyana kadarorin da suke da shi kafin cikar wa'adin kungiyar ta kuma bukace su da su bayyana da zarar sun karbi wasikar da kungiyar ta tura musu idan za su sabunta bayanan da suka shigar na dukiyoyin da suka mallaka matakan dai sun yi hakan a baya kungiyar ta kuma yi barazanar cewa za ta dau mataki na shari'a ga duk bangaren zartarwa da bai biyayya ga wannan dokar ba ta kuma kafa hujja da kundin tsarin mulkin wannan kasa na 1999 wanda yayi taradi cewa dole ne duk wanda zai rike wata kujera ta gwamnati ya bayyana dukiyarsa kafin shiga office irin waɗannan da yana daga cikin batutuwan da ake zargin gwamnatin APC da bata tirsasawa a budoka wanda wasu ke ganin an bar jaki ne kawai ana bugunta ki a gefe guda ma wasu na ganin hatta cin hanci da rashawa da gwamnatin ta ce tana yaka na fuskantar cari musamman ma da ake zargin tana kyale wasu ne kawai ko da dai ministan shari'a kuma attorney general Abubakar Malami ya musanta wannan batu a tattaunawarsa da wakilin mu Adamu Suleiman
ba da dadewa ba ainihin an gurfanar da wani wanda ke dan jam'iyyar APC ne tsohon gwamna ne sabin senator ne wato senator ne wanda ke kan gado an gurfanar da shi a gaban kotu an kuma yanke masa hukunci kuma a halin da ake cike na gidan kaso kamin shi har ila yau an yanke ma wasu hukunci makamancin wannan waɗanda ƴan jam'iyyar APC ne saboda haka idan har ana yin gatanci a sanadiyar tarayya ko alaka da jam'iyya ta APC wato ya zama ainihin afuwa ta tabbata ga duk wanda ya rungumi jam'iyyar APC tsohon gwamna senator wanda ke kan gado kuma jigo a jam'iyyar APC yana daga cikin waɗanda sun kai cancanci samun wannan afuwa saboda haka kasancewar tsohon gwamna senator wanda ke kan gado jigo a jam'iyyar ta APC daga bangare Najeriya wanda ainihin jam'iyyar ta APC ke da rauni an gurfanar da shi a gaban kotu an yanke hukunci ya tabbatar da cewa wannan zargi da kake yi ko kuma da kake ganin al'umma ke yi ba ingantacce bane saboda abin da nake kokari in ce ainihin tarayya ta jam'iyya baya zama sanadi na yi ko bari dangane da abin da ya danganci tsare-tsaren ita wannan gwamnati ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan abin da ya danganci mu'amalar take da nasaba da cin hanci da rashawa.
Amma ina zarge-zargen da wasu daga cikin ƴan jahohi suka dinga gabatarwa musamman akan tsofaffin gwamnati waɗanda kuma ana gani yanzu ministoci ne lokacin da ake gani za a nada su akan wannan mukamai.
Abin da ya kamata ka sani, zargi komai ƙarfin sa ba tabbataccen magana bace, kuma zargi ba zai hana din bahasi, ba zai hana aini, ba zai dauke ma haƙƙinka na dan adam akan tsari na shari'a musulunci da dubai ta ba. Misalman yanzu misali ka kaddarta cewa an ganka ka fito daga haramtaccen wuri, bai yiwa an ke ma hukuncin tarayya ta akan aiki na haramci ba tare da an ba da dama ta bincike ba. Shi ko bincike ba a barin shi ko kuma bai zama sanadi na hana ka haƙƙi wanda doka ta iya baka a matsayin ka na zama da dan kasa.
Ministan Shari'a kenan kuma Attorney General Abubakar Malami. Matakai ne da gwamnati kan dauka na sauya rayuwar ƴan kasa musamman ma akan batutuwan da suka shafi tattalin arziki. Batutuwa ne masu tarin muhimmanci musamman ma idan aka yi la'akari da wutar lantarki, da yanzu haka ta zamanto ɗaya daga cikin abubuwan more rayuwa da matukar dai akwai ta, to tattalin arziki zai bunƙasa. Wutar lantarkin dai na ɗaya daga abubuwan more rayuwa da al'ummar kasar nan suka sa rai gwamnatin APC za ta magance musu a cikin zangon farko. Amma sai gashi lamarin na ƙara zama abin nan da Hausawa kan ce ana maganin ƙaba amma kai na ƙara kumbura. Kore da gwamnati na cewa tana iya kokarinta amma kamfanonin samar da wutar ne ke gazawa wajen samar da wutar daidai da buƙatar al'ummar wannan ƙasa. To kuma ana tsaka da wannan kukan cewa babu wadatacciyar wutar, sai gashi hukumar da ke kula da raba hasken wutar lantarki ta ce za ta sake duba tsarin biyan kuɗin wutar lantarki da a wannan karan za a ƙara kuɗin. Tuni shi ma kamfanin da ke kula da raba hasken wutar lantarki wato Discos ya tabbatar da cewa nan da watan Afrilu ƙarin kuɗin wutar zai fara aiki. Tunda fara dai shafin jaridar Premium Times ne ya rawaito cewa hukumar kula da raba hasken wutar lantarki ce ta umarci sake bibiyar biyan kuɗin wutar tun daga watan Janairu, har ma kuma ta bayar da umarni ga kamfanonin raba hasken wutar lantarki su 11 tun a watan Disamba da ya gabata da su rubuta a shafukan su na internet kan batun ƙarin kuɗin. Ƙarin kuɗin dai zai kama da kusan kaso 70 da ɗoriya cikin 100, kuma zai bambanta ne daga yanki zuwa wani yankin, inda masu kididdiga ke cewa yankin arewacin ƙasar nan zai fi biyan ƙarin kuɗin fiye da sauran sassan ƙasar nan. Babban dai abin dubawa nan shine yadda masana ke kokawa cewa ƙarin kuɗin wutar lantarkin zai shafi tattalin arzikin ƙasar nan, duk kuwa da ikirarin da mahukunta ke yi cewa za su samu ƙarin kuɗin shiga da za a yi amfani da shi domin inganta wutar. Dr. Abdulsalam Muhammad Kani masani ne a fannin tattalin arziki.
Yana da kyau mu gane cewa akwai alaka tsakanin numfasawar tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya da samuwar wutar lantarki. Mun sha faɗa cewa inda wuta za ta samu a Najeriya, to fiye da rabi na matsalolin da suka yi wa Najeriya ka tutu za mu iya cewa an zo ƙarshen su. Domin in wuta ta samu, kamfaninnuwa da masana'antu da suka durƙushe za su da su ci gaba da gudanar da ayyuka. Kaga matasa da ba su da aikin yi, kimanin mutane miliyan 100 da ake da shi za su samu aikin yi. Talauci da ya kai kimanin kaso 61.1 a Najeriya zai ragu. Kuma za mu iya cewa hatta wannan matsala ta insecurity, tunda bincike ya tabbatar tana da alaka da talauci da rashin aikin yi, za mu iya cewa za ta tafi a Najeriya. Saboda haka maganar gaskiya a wannan yanayin da ake ciki na wutar lantarki a Najeriya, yau da wuta gobe ba wuta, in ma an kata awa ɗaya awa biyu bai kamata a ce za a yi ƙarin kuɗin wutar lantarki ba. Abin da ya kamata a ce a yi shine, na farko dai gwamnatin tarayya ta ba su lamunin kuɗaɗe iri daban-daban, kimanin in ka hada jumlat zai iya kaiwa kimanin triliyan 3. Ya kamata a ce waɗannan kuɗaɗen da aka bayar su yi kokari su yi tasrifi da shi ta hanyoyin da ya kamata. In ya so, idan wutar lantarkin ta samu, to koda an ce za a yi ƙarin wutar lantarki babu wani wanda zai kuka a Najeriya gabaki ɗaya.
Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan masani kan tattalin arziki a nan Kano. Mu dawo nan jihar Kano da tuni gwamnatin Kano rashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta fara shirin ta tsaf a lokacin da ta shiga Next Level, wanda kuwa ƙarshen mako nan da ya wuce ma mun ji yadda gwamnan Kano ya sake nada mataimaka na musamman gare shi har su 17 da za su taimaka masa cikin wannan tafiyar. Kore dai duk da wannan yunkuri nasa, hakan bata hana ƴan hamayya musamman ma na jam'iyyar PDP irin su Alhaji Nako da shugowa wannan fili suna bayyana adawar su ba. Inda yake cewa yayi mamaki da ganin sunan wani cikin jerin sunayen da gwamnan ya nada mataimaka.
A dauka cewa Mahmudu Sani ma dakin gini da gaske ta karo da gwamna yayi a baya, amma saboda wai a ce wai Ganduje ya dauki SA ya bashi, maimakon ya ce baya so ya dauka iba wani, wadda kujerar zargi muke, amma kazo aka dauki SA wai aka baka kuma mai yuwa ka sa hannu ka karba, wannan abin takeici ne, abun bakin ciki.
A tunda batu ake na tallafa wa al'umma, shi ma an ga zai iya taimakawa al'umma ne, shi yasa ka
dauki. To ai anan yake nuna cewa ba takarar gwamna bata dace da shi ba, takarar gwamna bata kamata da shi ba,
shikenan wanda ya takarar gwamna kuma ba zai taimakawa mutane.
To ai wannan ma wulakantar da shi ne a dauki SA a bashi. Mahmudu Sani ma dakin gini kakka karba Muhammad da kayan sa, ba me ya hana ko commissioner ibaka, amma ka san tattalin arzikin kasa, maimakon ya dauki commissioner kudi ya baka, amma ka zo a ce wai SA Allah ya sauwai,
shi wata kila ba wai waccan kujera yake ganowa ba, yanda zai taimakawa al'ummar,
wa zai taimaka ai da ni ya hakura, ni zan bashi kudin da albashin da ake biya, na san ko nawa ake bayarwa. Kuma anan yake nuna cewa Musa Iliyasu ba masoyin Ganduje bane, ba masoyin Buhari bane, domin ranar da Buhari ya zo
sauraro zai yadda da kai ko anya commissioner guda a gwamnati.
To commissioner me, ni fa aminin sa ne, amini na ne shi. Ranar da Buhari ya zo ya tafi Udil, Musa Iliyasu yana kofar gidansa a zaune, ya dau kafa daya ya dora akan daya, domin naje gyaran mota na hange shi. Wannan abin da kake yi, gara ka fito ka ce baka tare da Ganduje, kamar inda sai sai na kafa gwamnati ta adalci, gwamnati ta gaskiya, gwamnati mai tsoron Allah.
Watakila fa ayyuka ne suka yi masa yawa
ofis. Wai a ce wa'annan mutanen Musa Iliyasu ka zo ka shiga wannan tsari, wannan abin takeici ne. Kwanan nan ma naji wani commissioner yake cewa eh no, to sa I know, ba wani maganar you know da zaka ga mana anan, wai ka ce wai an biya albashi na ma'aikata 30,600 aina aka bayar, kuma wadawa aka bawa.
Kula dai Alhaji Jinago da na jam'iyyar PDP na wannan suka ne a gabar da shi kuma Mustafa Mai Fada yake cewa wannan nadi yayi, dan haka ba za su gushe ba wajen yaba wa gwamna Ganduje, musamman ma da aka nada Hajji Yafo Ziyabo ba.
A matsayin mai bashi shawara akan harkar lafiya, wannan matsayi ne wanda aka dora shi akan turba, kuma matsayi ne wanda za a yi tabbatar da cewa an samu ginuwar lafiya a jihar Kano, kasancewar Dr. Fauziya a matsayinta na kwararriya akan harkar lafiya. Kuma a madadin Hajji Yahanasu Buba da ni kaina Mustapha Ibrahim Mai Fada, wanda nake jagorantar maganganu akan Yahanasu Buba da dukkanin wayanda suke cikin tafiya ta Hajji Yahanasu Buba, Nasara Local Government da kuma dukkanin masoyanta, muna godiya ta musamman ga mai girma gona da kuma Dr. Hafsat Abdullahi Umar Ganduje akan wannan matsayi da ta ba Dr. Fauziya. Muna tabbatar da al'umman jihar Kano cewa duk wanda ya cancanta za a dauke shi a bashi matsayi, mutukar zai bawa al'umman jihar Kano cigaba kamar yadda aka ba Dr. Fauziya. Mun gode mai girma gona, mun gode Allah ya saka da alheri.
Mustapha Mai Fada kenan, masoyi na musamman ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Hamayya dai a siyasa ba karo ba, domin kuwa koda Shamsu Kura na jam'iyyar PDP na ganin cewa lallai akwai lam'a a nadin da gwamnan yayi wa commissioner ilimin manya a nan jihar Kano, da yace san bata cancanta ba.
Mun fada a baya cewa wannan commissioner ta high education bata cancanta ba, bata dace ba, domin me, kowa ya sani shugabannin makarantu da suke jihar Kano, kana jami'a da higher institution, suna zama ne na alkunya da wannan mata, amma ba su hajin dadin aiki da ita ko kadan. Ina kira ga mai girma gwamna, in dai Kano da al'ummar Kano ne a gaba, dole ya zama wajibi kai waje da wannan commissioner, ka dauko namiji
saboda kawai bata tare da irin tafiyar da kuke ciki.
To ai babu yanda za a yi a ce gwamnatin Kano tana kirarin cewa free education compulsory, sannan ka dinga debo mutane ka dinga sashi a position din da bai dace ba. Yanzu ka dauki hayoyin nan, ai wannan abin da ake maganganu kullum, mu abin da muke fada kamar kun baga makatanta, in dai gwamna ba ya zo da wani gilli jihar Kano ba, wajibi ne ya tallafi ilimin jihar Kano.
Anya ko duk kokarin da gwamnan Kano yake yi wajen tallafawa ilimi, anya ko zai dauko wanda bai dace sai sashi a wani bangare.
To ya dauko su nusu majida, dan me zai dauko shi zo ya bashi commissioner ilimin jihar Kano, inda yana kishin ilimin,
an ga yana da shi ne ko zai iya rikewa shi yasa.
Ba wani abu da zai iya rikewa, domin menene, idan ka dauko shi miyaya ma tsarin koyewa take, ya manhaja ilimi take, bi sani ba. Haka ita wannan matan Mariya, idan ka dauko ta ce menene manhaja ilimi, menene karkalan ma na ilimin, ba ta iya baka bayani ba. Ta ya za a yi ka zo ka shugabantar da daliba akan malamanta, wanda me, in kasar da aka ci gaba ce yanzu duk wanda yake sabin a education din nan da wayannan shugabannin makarantun sun yi retire.
Dama wani tsari ne aka fito da shi, dole ba wanda zai dalibi ya mulki malamin sa ko kuma ya.
Ai idan dai gwamna yana yi ne dan Kano, ba dan i mutunta mutanen Kano ba, tile ikoru wannan matar, domin me, ga Dr. Yahaya Isa Bunkure local government din sa dai kuma shi yare ne yarinyan nan a makaranta, dan me ba za a sa shi a shugaban ma'aikatar higher education ba, sai a dauko wannan
ga shi can shine shugaban college ilimi ta Sa'adat Rimi. To aikace-aikacen da yake a college
ilimi, ita da sai a bata college ilimin ta fara koyo, shi a bashi commissioner na higher education kuma bayan haka mu abin da muke faɗa ha kullun gwamnati Kano yanzu ya dau head of service ya sa mace ya dau shugaban lan
ya sa cancanta ne watakila
kana gani yanda ma'aikata suke kuka suke kama
Shamsu Kura wakilin talaka kenan na jam'iyyar PDP babi ne dai da yanzu haka ƴan siyasa musamman ma masu rike da madafin iko ke dora dan ba ta tunkarar zaben 2023 domin wanyewa lafiya Alhaji Bello dan Azumi Rogo dai ya shigo yana cewa kafin wannan lokaci su dai sanatan yankin su a Kano ta arewa sanata Barau Jibrin ya sauke nauyin da aka dora masa
godiya Allah da shigowar mu sabuwar shekara na biyu kuma mun yi godiya ga wani zakakuran sanata wanda yake kula da yankin mu yake kishin arewa yake kishin ƴan siyasa mu musamman karamar hukumar Kabo shine sanata Barau Jibrin na farko dai ya debi dewa matasa ya ba su aikin yana ba da empowerment yana kokarin gyara mana guraren mu sannan yana ba mutane mutunci da daraja yana aje siyasa akan daidaito saboda haka godiyar da mun masa ta musamman shine yazo ya debi ƴan karamar hukumar Kabo har da tsofaffin ciyamomi shugabanni ya daga darajar su yayi masa alheri har ya ba wasu daga cikin su abin hawa musamman kamar Salisu Kabo tsohon shugaban karamar hukuma ne dan gwagwarmaya ne wanda yake tare da jama'a kuma Barau yake kishin sa yaran mu ne kanan mu ne sannan akwai Iliya Dogo daga Garo waɗannan abubuwa ne na tarihi sannan abu na ƙarshe da nake so ko kuma nake so in wa an karar da mutane daya wata karar gwamna ko zama gwamna wanda dalili ne yake faruwa na farko da dan adam zai duba a tarihin siyasa political trend din mu shine baka zama wani abu sai da wani dalili kamar yadda Malam Aminu Kano ya faɗa
amma misali yanzu akai wancan batu na tsayawa takarar gwamna kamar abun bai wuri ba
ai idan Barau bai fito takara gwamna yanzu ba sai yaushe idan Barau bai zama gwamna ba sai waye zai zama
kwata-kwata ba
barin ga maka abinda zaka duba shine ka koma daga lokacin da Rimi ya zama gwamna diplomat ne su Malam Aminu Kano suka nemo shi in ka dawo ka gangaro sabon bakin zo sanata ne kuma chairman ne na senate committee saboda haka dan gwagwarmaya ne dan siyasa ne ya sha abubuwa saboda haka ba a san a dau wani Barau gurba a ce shine gwamnan mu wannan wani abu ne da zamu yi Allah godiya cewa Barau ya shiga majalisar tarayya ya zama sanata ya sake zama sanata kuma cewar Barau zai nemi gwamna kaddara ce ta Allah domin sai Allah ya yi su mazaɓa su daida mai girma Ganduje
ma'ana kenan za a yi irin abun nan da ake cewa bangishirin ba kaman da bi da mai girma gwamna da shi kuma sanata Barau
ai mai girma gwamna da yace da ake cewa wai tsiyar nasara to ba mu a gurin mu abinda gwamna yake nuna mana alherin nasara ne sai zahi gida saboda
shi Barau ba wancan kalmar tsiyar nasara
ai ba ai abinda suke tare dan juma ne da dan jummai haka Allah ya kaddara takar Barau haka Allah ya kaddara wa gwamna kuma masoyan juna ne kuma suna tafiya ka fada ka fada
Alhaji Bello dan Azumi Rogo kenan tsohon shugaban karamar hukumar tsohuwar Gwarzo a nan Kano shi ma dai Dauda sarkin yakin Mustapha Bala Tambarawa na jam'iyyar APC shugo yayi da kalaman yabo ga dan majalisar nasu na tarayya na dawakin Kudu da Warawa wanda yace ya malala musu ayyuka cikin wannan kankanin lokaci
in ƙara mika godiya a madadin kungiyar mai gidan ruwayin Allah gaba ɗaya members dinta da suke ciki da shugabancin ta sannan kuma in ƙara ga yawa duniya irin nasarori na ayyukan da wannan dan majalisa namu ya samu daga zaben 2019 zuwa yanzu irin tagomashin abubuwan alkhairi da muka samu a wannan kananun hukumomi namu na dawakin Kudu da Warawa daga cikin waɗannan nasarorin da aka samu shine akwai aikin ginin Deco office akwai jami'a ta Open University da ake gina ta akwai samar da wajen koyar da sana'o'i akwai bada jarin sama da naira 20,000 ga kimanin mutum 5,000 akwai samawa matasa aiki sama da mutum 79 bayar da magani kyauta ga masu ciwon idanu da gilasai samar da magunguna kyauta ga masu matsalar kashi samar da katafariyar makarantar koyar tuki na zamani rabawa matasa mashina masu kafa uku kimanin mutum 80 da kuma daukan nauyin matasa sama da 300 domin koyar sana'o'i
wannan gaba ɗaya dukkanin ayyukan da ka lissafa ta ya za a yi sauraro yadda da kai ko kuma wani shaida kake da shi wanda zai tabbatar da cewa wannan ayyukan sun tabbata
wannan ai abu ne mai sauki akwai ayyukan nan da aka gabatar ayyuka ne waɗanda ido za su gani kuma hannu zai taba a yanzu kana shiga cikin karamar hukumar dawakin Kudu zaka tabbatar da cewa an yi waɗannan ayyuka da kuma wara baki daya banda sololi da aka saka na haske akwai kuma bohol da aka yi masu amfani da hasken rana akwai titina kilomita 5 da aka yi a matsaku da dama
wasu al'umma na wannan yankin ba suna ta korafin akwai matsaloli na hanyoyi da sauransu ina wannan batun ko kuma na asibitoci
to ai na ga yawa waɗannan ƴan fasafa mu sha ruwan kwai ne akwai asibiti da aka gina katafari ina nan a Warawa
hamayyar gyara kayan ka sai ta zama fasafa samu
ai wannan ba gyara kayan ka bace sarrai ne duk wanda isani a ƴan majalisun da muke da su na tarayya a duk Kano gaba ɗaya babu kamar namu na dawakin Kudu da Warawa sannan da ƙarshe ina so in yi amfani da wannan dama ga madadin al'ummar dawakin Kudu da Warawa in mika sakon godiya ga shi honorable Mustapha Bala Dawaki na empowerment da aka yi na kimanin mutum 5,000 a kwanan nan duk da dai masu uwa a gindin murhu sun yi tuya sun manta da albasa
Dauda sarkin yakin Mustapha Bala Tambura kenan na jam'iyyar APC mulaka karamar hukumar tudun gwada da doguwa da suke kokarin sake zaben dan majalisar tarayya da za a saki a wasu mazabu wanda aka ta sa muka je dan ladi mai gwari jeli da ya shigo daga yankin yana cewa an zo gabar da za su yanke hukunci akan dan majalisar su honorable Alhassan Adodoguwa wanda ya ce bai musu aikin komai ba.
Ni ina cikin garin jeli, jeli kuma mahaifata ce, daga yaryasa muna da hanya zuwa jeli, ko in dai an yi ruwa damuna ta yi babu wanda zai iya bi, in dai maganar mota ce wallahi sai dai a je ta a gida. Muna da hanya daga Damaga zuwa Sumana zuwa cikin garin jeli, wallahi tallahi mu ne muke tare da generator mu kai dare muna yin aiki da sarkin jelin gaba daya, muna yin aiki yana bin mu a baya. To mutumin nan misali shekara 13 ya dau alƙawarin duka bai mana komai ba, sai yanzu cikin kwana 20 zai ce zai yi mana wani abu, ya ce yayi mana gada. To a ina yi mana gada? Mu ne matasa kashin bayan al'umma.
Mai sauraro sai ya ce akwai buƙatar a ce mutanen waɗannan yanki Dogo da Tudunwa da suna godewa Allah la'akari da irin ayyukan da ake yi na rayi kasa a ko'ina.
Gaskiya labari ne, saboda
ku bai same ku ba,
mu bai yi mana ba, dan ba mu san ma ana yi ba, tunda ba mu da wuta, ba mu da ruwa, ba mu da hanya a garin jeli.
Tudunwa da Dogo fa suna jinka kada su ce ba haka ba.
To ai kowaye muna tare da shi, kuma muna jiran sa kowane ne. Ni ne dandali mai gwari na faɗi wannan daga garin jeli,
kuma fa da dama da wannan yankunan naku da suke zuwa suke tayyabawa da irin ayyukan da yake.
Gaskiya bai mana
komai ba,
ba abin da yake an yi walƙiya mun ganshi, kuma in Allah ya yarda mun zo ƙarshe, kuma muna nan muna jiran sa a shirye, kuma muke Allah ya kai mu lokacin da zamu tsaya a gindin akwati. Akwai Audi Iliya Riyasa, wai dan muna tare da Iliya, Iliya bai mana ba, shi bai mana ba, shekara 13. Matasa ya kamata mu yi hankali, mu tunani mu san me muke yi. Akwai dam din da aka ce za a yi a jeli, an zo an kakkafa mana itace a hanyar mu, za a yi gyaran hanya zuwa bakin rafi inda ita fi Ikara, local government din Ikara, ba a yi mana komai ba. Muna tare dan majalisar tarayya, muna tare.
Ka ganin ka ce an zo an kakkafa wasu abubuwa, wannan fa alamu ne da yake nuna cewa da gaske za a yi aikin kenan.
To ai tun daga shekara 13 aka kafa itacen, har yanzu a ce ba a lokaci ne ba,
ba ga dandali mai gwari jeli ba. Shi ma dai Ayuba mai lemo ya shigo ne da irin waɗannan kalamai.
Ina kira ga al'ummar Tudunwa da Doguwa su fito kwansu da kwarkwatar su a wannan zabe da za a canza, su fito kamar inda suka yi da PP a wancan kara, suka zabi Salisu Shau iya komando a jam'iyyar PDP mai albarka, su fito kar su yi kasala.
A da kace su fito sai mai sauraro ya ce gaba ɗaya ne waɗannan kananan hukumomin Doguwa da Tudunwa da za a sake zabe, ko kuma wasu yankuna ne daban zaɓe?
Ai gaba ɗaya Tudunwa da Doguwa za a sake zabe, saboda sojan nan mu dan garin mu ne, mutum ne wanda yake kyauta da dama hagu bata sani ba. Kaɗan daga ciki zan faɗa wa al'ummar Tudunwa da Doguwa irin ayyukan da wannan mutumin yayi. A garin Ruwan Taɓo nan ne mazaɓata, a garin Ruwan Taɓo muna cikin kunci har ga waɗansu al'umma ma kurkuru ya fara kama su. Sama da shekara 18 ya zo ya haƙa mana burtsatse guda biyu, shi iya komando Salisu Shau ya zo a garin Jogoguwa ya haƙa burtsatse. Kaɗan daga ciki ya zo ya ƙara dawowa makarantu, ya giggina asibitin mata na ƙaramar hukumar Tudunwa da Ɗankaɗe, shi ya gina shi na mata, masallatai na cikin gari ya sai generator mai bada wuta na naira miliyan ɗaya da wani abu.
Ba ka ganin mutanen Dogo da Tudunwa da za su ce dama duk waɗannan ayyukan yana yi ne saboda ya san yana da wata bukata nan gaba?
Wannan ba gaskiya bane, domin da mu aka je aka rufe kofa akan wannan annobar da muke ciki a tsakanin Tudunwa da Doguwa, mun rasa inda za mu sa kanmu, ba wani aikin yi da ake wa al'umma sai hira a gaban yada labarai. Al'umma ba sa ganin komai, wannan dalilin mu matasa muka je muka ce ba za mu biya ta tsofaffin nan ba da aka sa su a aljihu, muka yi kihin kanmu muka je muka same shi, domin ba ayyukan yi da ya ɗibi matasa tsawon shekarun nan, shekara 13 da Alhassan Adodoguwa iyakan kujeran.
Ba ce ɗiban ma'aikata kuka tura shi majalisa, kuka tura shi kuka yi kare ƙudurorin ku tare da kawo muku ayyuka da za ku gani a ƙasa.
To ai alhakinsa ne, domin
alhakinsa ne me?
A wannan gaskiya ne, mun je mun zaɓe shi ne akan yanayin da al'ummarsa suke ciki, wanda suka gama karatu ya ɗebe su.
Ayuba mai lemo kenan daga yankin Doguwa da Tudunwa. Zaɓe dai shi ke tabbatar da nasarar ɗan siyasa, musamman ma ga wanda ke da goyon bayan al'ummar da take tare da shi. A daidai lokacin da ake dakon hukuncin kotun koli tsakanin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma Alhaji Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar PDP, yanzu haka Bashir sanata na jam'iyyar PDP ya shigo yana kira ga al'ummar jihar Kano cewa su dage da addu'a domin tabbatar nasararsu.
Musamman da muka shiga shekarar 2020 din nan, Allah ya sa mun shiga da kafar dama, Allah ya sa kuma ta zama mana farin ciki a tare da mu, Allah ya sa kuma ya zama da sabuwar shekara sabon gwamna, domin hakkin mu da ya makale a shekarar 2019 can canza wa Kanawa abin da suka zaba mafi soyuwar ransu to muna ji a jikin mu cewa in Allah ya so ya da Supreme Court za ta yi mana adalci
wai ba za ku hakura ba duk irin aikace aikacen nan da mai girma gwamnati ne yanzu yake yi
aikace aikace ko aika aika kuma wane ne ya saka shi
ai ba yan Kano mana tunda su suka zabe
shi take zuwa yan Kano ne suka zabuwa da haka mu mun san kuwa aka zaba mu da muke yan siyasa mu da muka yi zaben mu muka zaba kuma mu muka kasa muka tsare muka raka muka jira da haka mu Abba Kabir Yusuf shi muka zaba shi muka sani kuma in Allah ya so ya yarda gaskiya za ta ranjaye Supreme Court wanda in Allah ya yarda muna da buri muna da yaqini muna da kyakkyawan fata gami da tanadi ga Kanawan Dabo cewar wannan shekarar ta 2020 za ta zama to shekarar tarihi
Bashir Sanata kenan na jam'iyyar PDP
Dendala ba shiga birni ba
Baki dai kuma da wannan ne shirin hangen da lana wannan lokaci ya kammala. A madadin Ahmad Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Gwarzo sai kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim Yaka sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.